ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل هميس عشرين دقوكو قوات رمضان هجرر النبي صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة tana da shekara 1447 wadda take daidai da 12 ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya. Gabanin mu ci gaba da tafsiri, akwai bukata guda da kuma sanarwa guda, wannan daga cikin takardun da aka rubuto wacce muka samu damar iya karanta ta, na cewa assalamu alaikum wa alaikumus salam. Malam barka da sharuwa, ina yi wa Malam Bello Ahmad Musa Azare tare da alarammansa Malam Abubakar Garba Dibala Azare fatan alkhairi. Malam, ina so a wannan majalisi mai albarka a sani a addu'a. Wallahi ba na so na sake wani azumi ba tare da iyali ba. Wannan takardar da an ce mace ce ta bayar, amma yanayin ta daga namiji ne ko? Yawwa. Malam, a huta lafiya. Da gaskiyarka, wato aure ni'ima ce mai girma kwarai da gaske. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da mace ta gari. Allah ya sa kafin baɗi ka samu har ɗa ma ba mata ba. Allah ya baka 'yan biyu. Yana sa ana ƙari azumi ka samu mata. Kuma ya azurta ta da 'yan biyu. Allah ya baka mata mai addini. Wacce take son ka, kai ma kake son ta. Kuma mai haihuwa. Akwai, ina jin ɓangaren mata ne ko? Akwai wadda ta aiko da akwai wacce ta aiko da kaya da kuma kuɗi naira 1,000 a sa a asusun marayu. Allah ya saka mata da alkhairi ya karɓi wannan aiki nata. Idan aka yi sa'a aka dace, wannan daren ita ce ta Lailatul Qadr, ta yi babban rabo a wannan sadakar tata da ta yi musamman wa marayu. To, ba tare da mun ja lokaci ba saboda yau muna da sanarwa, za mu tafi ga tafsiri kai tsaye. A jiya, 'yan uwa, idan ba a mance ba, ƙissar da muke ƙoƙarin karanta ta, wacce za ta fito mana da ayar da muka karanta daga wannan sura ta biyu, Suratul Baqara, وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Kutuno daga ni'imar ni'imomin da muka muku yayin da muka yi alƙawari wa annabi Musa alayhi salam na dara tsawon darare 40, bayan darare 40 zai je karɓi littafin at-taura. Kuma takhattumul ijla, sai kuma kuka riki dan maraki a matsayin abun bauta. Wa antum zalimun, alhali ku kuna zaluntar kawunanku na daukar abu ku sanya shi ba gunda ya cancance shi ba. Wannan ayar ita ce muke kokarin fahimtar abun da ya faru nan. Ubangiji ya takaita ta, ya kawo mana ita a takaice. To, da muka duba ayoyi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada labarin abin da ya faru, da kuma cikin suratul A'rab da kuma cikin suratul Taha, sai muka ga an fayyace kissar, an fito da ita dalla dalla. to shine muka dauko bibiyar waɗannan ayoyi muna ganin yanda abun ya kasance. Magana ta kai mu inda Annabi Musa alaihi salam ya dawo cikin fushi, cikin ɓacin rai sakamakon labari da aka bashi na yadda mutanensa Banu Isra'ila suka riki ɗan maraƙin da aka sassaka musu da zinari a matsayin Allahnsu, abun bautansu. Annabi Musa, kamar yadda muka gani a ayoyin da muka karanta a jiya daga Suratul A'raf, yana zuwa abin da ya fara shi ne kausasa musu harshe, yana cewa bi sama khalaftumuni min ba'di, tir da abin da kuka maye gurbi na da shi a bayana, me suka maye gurbin sa da shi a bayan Annabi Musa, shi ne rike ɗan maraƙi. Ana ɗan jan hankalinmu a ɓangaren matan nan, ɓangaren mata ana jan hankalinmu, muna so idan wani abu ake tattauna a fita waje. Annabi Musa alaihi salam, martanin da ya fara yi na farko ya ce bi sama khalaftumuni min ba'di, tir da abin da kuka maye gurbinsa da shi a bayana, abin da kuka maye gurbi na da shi a bayana, shi ne rike ɗan maraƙi wanda aka sassaka shi da zinari a matsayin abin bauta. Ya ce a ajiltum amra rabbikum, shin yanzu za ku yi gaggawa dangane da al'amarin Ubangijinku, maimakon ku jira, ku yi haƙuri, ku saurari dawowa na da littafin At-Taura, saƙon Ubangiji, sai kuka faɗa bautan ɗan maraƙi. Wannan martani na farko kenan da Annabi Musa alaihi salam ya mayar ma wannan al'umma ta Banu Isra'ila sakamakon kifuwa da suka yi wajen bautan ɗan maraƙi. Sai martaninsa na biyu, wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi, sai ya yarda wannan allo da kai ni wannan na ɓangaren matan nan ba za su yi haƙuri su bar mu mu karatu ba ne yau ko mu tattare mu tashi, in mu tattare mu tashi sai mu tattare.
Ha, abinan da Allah faɗa ai hatana ta an akratin haba mu mun zaman matali masu ke faɗa
abu ai tunda abu din yayin
ana karanta ayoyin Qur'ani ana tafsirin su, yana daga cikin ladabi musulmi ya saurara. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi cikin Al-Qur'ani, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, idan har ka zo gurin da ake karanta Al-Qur'ani, ko da ma zuwa gurin da kake zaune akai aka same ka ake karanta maka Al-Qur'ani, dole ne kai shi. To ina yaga ka taso ka taho gurin da ake karanta Al-Qur'ani, kuma ka zo kana surutu, an girmama Al-Qur'ani ƴan uwa?
Ba ma matan bane ba,
ai ba girmama Al-Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ta ai idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, idan ana karanta Al-Qur'ani ku yi shiru ku saurara saboda ku zama daga cikin waɗanda ake wa rahama. Muna karanta ayoyin Qur'ani, muna bayani, muna sharhi, kuma wasu suna can suna damu mu da surutu. Qur'anin ne ba shi da girma a gurin mu, ko Ubangijin ne ba shi da girma a gurin mu? Wannan bai dace, wannan bai dace ba. Babu girmama Al-Qur'ani cikin wannan, a zo ana ta hayaniya gurin da ake tafsiri. wannan bai dace ba kuma a wata mai alfarma irin wannan a kwanaki 10 masu falala maimakon bawa ya nemi kusaci gurin ubangijinsa ya nemi yardan ubangijinsa kuma zai abinda zai fusata ubangijinsa gurin da ake karanta ayoyin Qur'ani azo ana hayaniya ana surutu wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane kuma musulmi musulmi dan musulmi azo masallaci ana hayaniya ana surutu alhali ana karanta alqur'ani a wata mai alfarma irin wannan kwanaki 10 na karshen ramadana muji tsoron Allah dan uwa Allah ubangiji ya zama yana da kima a gurin mu littafin sa ya zama yana da girma a gurin mu masallacin sa ya zama yana da girma a gurin mu wannan ba daidai bane Allah shiryar da mu Annabi Musa alaihi salam kamar yadda muke bayani martani na biyu da ya mayar sai yadda wannan allo da yake dauke da littafin at-taura yace Allah madaukakin sarki yace wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilai sai kama kan dan uwansa Annabi Harun alayhi salam yana fisgarsa a yadda yazo kuma a cikin suratu Taha qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa asaita amri qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي النبي موسى عليه السلام da kama kan dan uwansa da gemunsa yana girgiza shi saboda yanda ransa ya bace ya fusata me yasa ayya bar masa wakilcin bani Isra'ila ya ce ya kula da su yayi duk abin da zai kawo ci gaba da gyara a cikin su kuma kar ya bi hanyar masu barna amma ta yaya aka yi duk da wakilcin nan da ya bar masa da yanda ya ja kunnansa kuma ya bar su suna bautan dan maraki to shine ya kama kansa da gemunsa yana girgizawa yana nuna masa bacin ransa to nan take martanin da shi dan uwansa Haruna ya mayar sai ce gabanin nan Annabi Musa yana ce masa ya Harun ma mana'aka idh ra'aytahum dhall ya kai Harun me yasa da ka gansu sun bata suna ta bautan dan maraki baka dauki mataki ba na sanar mu tunda kai ai wakilci na baka Allah tattabi'ani ba za ka bi sawuna ba ka je ka bani labari cewar fa ga abin da banu Isra'ila suke ciki afa asaita amri shin yanzu zaka saba umurni na da na baka cewar aslih fi qaumi wa la tattabi' sabila al-mufsidin ba wannan shine umurnin da na baka ba ka kawo gyara cikin mutane na kar ka ga hanyar mabarnata to me yasa da kaga sun kama wannan hanyar ba za ka yi maza ka garza ya kaje ka sanar mu kace ga abin da banu Isra'ila suke ciki ba har sai da na dawo da kaina nazo na tadda barnan da ya auku a cikin su afa asaita amri shin yanzu za ka saba umurni na ne da na maka to anan Harun ya ambatawa Annabi Musa uzurin sa guda uku domin shi Annabi Musa yadda ya fahimci al'amarin yana ga akwai sakaci na Harun tunda ai wakilci ya bar masa kuma ya bar masa wakilcin mutanen nan su buge da bautan dan maraki bai yi wani katakus ba sannan mafi karanci ya sanar masa gabanin ya dawo ya ce fa ga abin da ya faru amma sai da ya je gurin ubangiji ubangiji ke ba shi labari to shine Harun alaihi salam sai ya ambata wa Annabi Musa alaihi salam uzurinsa yake ce masa yabna umma ya kai dan mahaifiyata kenan wannan yana nuna uwa ɗaya suka hada da Harun uba kowa da nasa ko uwa ɗaya uba ɗaya ake me yasa yace yabna umma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shakikai ne ai mun san shakikai ko sune wanda suka fito ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya haka Harun da Musa suke uwa ɗaya uba ɗaya suke. To amma me yasa a nan gurin shi Harun da ya tashi kiran ɗan uwansa Musa bai kama sunansa ba, kuma bai ce akhi ba, ai ɗan uwanka a Larabci, sawa'un uwa ɗaya uba ɗaya kuke, ko uwa ɗaya kuka haɗa ko uba ɗaya kuka haɗa, a Larabci ana ce masa akhun, akhun ɗan uwa. To bai yi amfani da wannan kalmar ba, kuma bai kira shi da sunansa ba, sai ce yabna umma, ya kai ɗan mahaifiyata. Malamai suka ce a nan gurin lafazin nan da Harun ya yi amfani da shi yana so ya tuna wa annabi Musa akwai dangantaka ta rahama, akwai dangantaka ta jin ƙai tsakaninsu, ya yi la'akari da ita ya bar abin da yake masa. Saboda ciki ɗaya, wanda kuka fito ciki ɗaya bisa fitra da halitta da Allah ya yi wa ɗan adam, akwai tausayi sama da wanda ba ciki ɗaya kuka fito ba, tausayin da ke tsakanin wanda suka fito ciki ɗaya da jin juna a jiki ya fi tausayin da ke tsakanin wanda ba ciki ɗaya aka fito ba, ko da ‘yan uwan juna ne. Sa’an nan kuma har ila yau ɓangaren mahaifiya, wanda ka haɗa alaƙa da shi ta ɓangaren mahaifiyarka, za ka ga jin ƙan da ke ta wannan ɓangaren ya fi wanda ka haɗa alaƙa da shi ta ɓangaren mahaifi. Dangin uwa, waɗanda alaƙarka ta ɓangaren uwa ne, za ka ga yadda suke jin ka cewar nasu ne, da yadda suke janka a jiki, da yadda suke nuna maka ƙauna, da yadda suke tarairayarka ya fi na wanda ta ɓangaren uba ne, dangi ka haɗa da su ta ɓangaren uba. To shi a nan ya haɗa dangantaka da annabi Musa ta ɓangaren uwa tunda uwarsu ɗaya, kuma ya haɗa dangantaka da annabi Musa ta ɓangaren uba tunda ubansu ɗaya. To kuma bai kama wancan ɓangaren uban ba, sai kama ɓangaren uwa, dube da cewa ta wannan ɓangaren ne aka fi samun rahama. To yana nema ya masa rahama, ya masa sassauci, dube da cewa sun fito ciki ɗaya uwa ɗaya suke. Shi yasa ya ce yabna umma, ya ce la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, karka kama kaina kuma karka kama gemuna, domin annabi Musa ya kama gemunsa da kansa yana girgizawa, girgizawa na ɓacin rai da fusata. To shi ne yake roƙonsa kar ya yi haka ɗin, sai kuma ya ambata masa dalilansa da uzurorinsa da suka hana shi ya yi kataɓus cikin Banu Isra’ila, don shi yana ga akwai sakaci na Harun dangane da bautar da Banu Isra’ila suka ɓuge na ɗan mari. To sai ya ambata masa uzurinsa, ya ce inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila, wannan uzurinsa na farko ke. Dalilinsa na farko da ya hana shi yayi wani abu cikin Banu Isra'ila, na hana su bautan dan maraki, yace inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila, ni na ji tsoro kar in tashi magana na san wasu ba za su saurare ni, ko da wasu sun saurare ni. To idan wasu ba su saurare ni ba, suka saurare ni zai zama kamar an rabu gida biyu, wanda suka saurare ni za su zama suna gefe, wanda kuma ba su saurare ni ba su ma suna gefe, sai zama an rabu gida biyu. To sai in ka zo za ka iya zargina ka ce na raba kan Banu Isra'ila, to wannan na ji tsoro ya sa ban yi wani abu ba na a zo a gani sosai, duk da cewa na ɗan tanka musu, na musu nasiha. To amma ban tsaya ba, ban jajirce ba, ban yi zafi ba, tsoron kar ka dawo ka zarge ni cewar na raba kan Banu Isra'ila. Khashitu an taqula farraqta bayna bani Isra'il, wannan uzurin Harun na farko ke, na ji tsoron karkace na raba kan Banu Isra'ila. Walam tarqubu qawli, ka ce ai ban yi amfani da wasiyar da kamun ba, dama wasiyar da ya masa ita ce aslih li fi qawmi wa la tattabi sabila al-mufsidin. Annabi Musa ce wa Harun alayhi salam aslih li, ka gyara mun a cikin mutane na, duk wani abu na gyara na ci gaba ka kawo shi cikin mutane na. To karka ce ban yi amfani da wannan wasiyar taka ba, to shi yasa ban tsananta ba, ban zurfafa ba, na ɗan musu dai ƴar nasiha sama-sama. Wannan uzurin Harun na farko ke. Uzurinsa na biyu yace innal qauma stab'afuni a suratul a'raf yace innal qauma stab'afuni mutanen nan da ka gani ai kallon reni suka mun suka dauke ni tababbe suka dauke ni wulakantacce ta yadda maganganuna suka zamanto ba su da kima a gurin su maganganuna kamar kashi suke kallon su wakadu ya kutuluna ni uzurinsa na biyu kenan uzurinsa na biyu mutanen suna masa kallon reni banza-banza suke kallonsa can uzurinsa na farko yana tsoron kar ya tsananta su rabu gida biyu annabi Musa zarge shi cewa ya raba kan banu Isra'ila uzurinsa na biyu mutanen kallon banza suke masa tababbe suke kallonsa wulakantacce mara amfani saboda haka maganganunsa ba su da kima a gurin banu Isra'ila shine innal qauma stafafu sai uzurinsa na uku yace wa kadu ya kutuluna li sun mai yunkurin kashe ni sun kusa ma su kashe ni saboda ni ban mara musu baya ba dangane da bautan wannan dan mariki to waɗannan sune uzurorin Harun ya bayyana wa annabi Musa cewa ba wai sakaci nayi ba ba ko in kula nayi ba a ga nan dalilai na dalilin sa na farko da ya ambata wa annabi Musa tsoron kar annabi Musa ce ya raba kawunan banu Isra'ila dalilin sa na biyu banu Isra'ila suna masa kallon banza wulakantacce suke daukar sa tababbe makaskanci haka suke kallon sa dalilin sa na uku kuma sun mai yunkurin kashe shi to sai shafa kansa ruwa a ƙarshe sai Harun yace wa annabi Musa alaihi salam fala tashmit biyal a'da'a karka sa makiya su mana dariya su mun dariya su mun gwaliyo abinda kake mun zai sa su mun dariya su mun gwaliyo su ce an ganne a rana abinda nake ta kokari gashi nan ko jinjinawa ma baka yi ba wala tushmit biyal a'da wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin sannan ni karka sanya ni daga cikin waɗanda suka bautawa dan maraki tunda su ne mutane azzalimai ni ban bauta dan maraki ba kuma ba na tare da ra'ayin bautar dan maraki karka lissafa ni cikin su kar ya zamanto yadda ka kausasa musu harshe ni ma ka kausasa mun harshe haka a ka bambanta tsakani waɗannan wanda suka yi bautar dan maraki su ba laifin ka kausasa musu harshe to amma ni da ba na daga cikin su kar ni din ma ka kausasa mun harshe kai mana kudin goro ka dauke mu a matsayin abu guda saboda ni ban mara baya bisa ga abin da suka yi a baya ma ai Allah ya ambata mana cewa Haruna ya musu nasiha ko me Haruna ya gaya musu Allah rabba walaqad qala lahum harun
walaqad qala lahum harun min qablu ya qaumi innama futintum bin wa inna rabbakum ar-rahman fattabi'uni wa ati'u amri
kenan Harun bai zura musu ido yana kallon su Allah ya bada labari a baya cewa walaqad qala lahum harun min qablu Harun ya gaya wa banu Isra'ila tun gabanin su kifuga bautar dan maraki yace ya qaumi ya ku mutane na inna ma futintum bihi ai kawai an fitine ku ne da wannan dan maraki bautar sa ba mafita bace bautar sa babu alkhairi ciki inna ma futintum bihi wa inna rabbakumur rahman ai ubangijin ku shine mai rahama fattabi'uni kubini bisa ga abin da Musa ya bar mun sako dangane da al'amarin wa ati'u amri kuma ku yi da'a wa umrina sai suka mayar masa da kakkausar martani
qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna Musa
wannan martanin da suka mayar ma Harun kenan suka ce lan nabraha alayhi akifina ba za mu gushe ba muna kife a kansa muna bauta masa hatta yarji'a ilayna Musa har sai Musa dawo gare mu kenan Harun bai zura musu ido ya basu yayi iya bakin kokarinsa to annabi Musa da ya ji wannan batu na dan uwansa sai jikinsa yayi sanyi da ya dauka dan uwansa Harun yayi ko unkula yayi watsi da amanar da ya bar masa to anan sai fahimci yayi bakin kokarin sa kuma yana da uzurorin sa tunda ya ambata masa uzurori har guda uku to anan sai ya sake kansa ya sake masa gemun sa ya daina kausasa masa harshe to anan sai ya ce rabbi ghafirli wa li akhi ya ubangiji ka gafarta mun ni Musa dan uwana ma ubangiji ka gafarta masa ni abin da nayi masa Allah ka gafarta mu saboda nayi ne cikin bacin ran kuma nayi la'akari da yadda na bar masa sako amma ni a yadda abin ya bayyana mun ban ga wani katabus da yi ba amma ashe ina da uzuri ubangiji kamun gafara kamun afuwa bisa ga abin da na masa cikin fushi cikin bacin ran wali akhi shi ma dan uwana ka masa afuwa ka masa gafara bisa ga kurakuransa wa adkhilna fi rahmatika ka shigar da mu cikin rahamarka wa anta arhamur rahimin kai ne mafi tausayin masu tausayi to anan ƴan uwa waɗannan ayoyi da muka karanta idan muka kula zamu ga yadda annabi Musa ya nuna bacin ransa bisa ga wannan bauta na dan maraki da banu Isra'ila suka yi a bayansa da kuma yadda shi ma kansa dan uwansa Harun bai tsira ba to yanzu abu na ƙarshe da annabi Musa ya yi shine wane ne ya kawo musu dan marakin nan a matsayin abun bautan su bauta masa shine Musa Samiri ko to shi ma Musa bai tsira ba dan da a bangaren banu Isra'ila annabi Musa ya musu martani yace musu bi isa ma khalaftumuni min ba'd tirda abin da kuka mai gurbin sa da shi a bayana abin da kuka mai gurbi na da shi a bayana shine na bautan dan mariki martanin da ya musu kenan ga ko martanin da yayi wa dan uwansa to bayan ya kare da waɗannan sai dawo ga Musa Samiri wanda shine ummul aba'ithin wannan fitina da bala'i sai ce fa ma khatubuka ya Samiri to kai kuma Samiri yanzu magana ta koma gare ka menene al'amarinka ka bar labari akan al'amarinka me yasa kai wannan al'amari me yasa ka je ka kera wannan dan maraki ka sassaka shi ka dauko shi ka kawo shi ka ce shine Allah shi yana so ya ji numfashin Musa Samiri dinnan kamar yadda muka yi bayani a jiya daga garin Samirra yake kuma gari ne da suka shahara da bautar saniya kuma sai zama ya tasirantu da haka din to shi yasa anan da yazo sai yazo musu da saniya su ma su ci gaba da bautawa akwai kissar da malamai suke ambato duk da dai babu kissar cikin nassi na alqur'ani ko kuma nassi na hadisi dangane da wannan mutumin Musa Sami cewa lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi Fir'auna yana yanka jirajirai maza sai ya bar mata su rayu to da ta haife shi sai ta ji tsoron idan ta bar shi za a yanka shi sai ta dauke shi ta sa shi a akwati ta je ta koye shi a kogo na dutse to ubangiji subhanahu wataala kuma bisa ga rahama irin tasa sai sa mala'ika jibril ya rene shi to sai mala'ika jibril ya zama ya rene shi har ya girma ya zama mutum shine har akwai wani kaman karin magana da suke faɗi wai musal ladhi rabbahu fir'aunu fa huwa mu'minun wa Musa alladhi rabbahu Jibril fa huwa kafir Musa da Fir'auna ya rene shi an wayi gari ya zama mumini duk da cewa Fir'auna kafiri ne Musa da kuma Jibril ya rene shi ya zama kafiri duk da cewa Jibril mumini opposite aka sike wannan Fir'auna kafiri ne ya rene Musa kuma ya zama mumini kuma annabin Allah shine Musa alaihi salam Jibril kuma mumini ne ya rene Musa Samiri ya zama kafiri to da annabi Musa ya tambaye shi me yasa kai wannan al'amari amsar da ya mayar wa annabi Musa sai ya ce basurtu bima lam yabsuru bihi, ai lokacin da muka tsira daga kogi daga halakarwar fir'auna na ido na sun gane mun abin da banu isra'ila ba su gani ba. Musa Samir ya ce idansa sun gane masa abin da banu isra'ila ba su gani ba. Menene idansa ya gane masa wanda banu isra'ila ba su gani ba? Lokacin da Allah madaukakin sarki ya tseratar da banu isra'ila suka tsallaka kogi, Musa Samir tunda ya san mala'ika Jibril, kamar yadda wasu malamai na tafsiri suke ambato suna cewa ai shine yare ni Musa Samir, to lokacin da suka tsallaka wannan kogi ya ga Jibril akan dokinsa yana taka gabar kogi da dokinsa wanda su kuma banu Isra'ila basu gani ba. Saboda me? Saboda shi Musa Samir Jibril ne yare ne shi, to sai ga Jibril na takawa a gurin da dokinsa yana tafiya, su kuma banu Isra'ila basu gani ba. To shine abin da yake shaidawa Musa cewa basurtu bima lam yabsuru bihi, naga abin da banu Isra'ila basu gani ba, inda Jibril ya taka da dokinsa yace fa qabattu qabdatan min athari rasul, sai naje na danki kasa danka guda na gurin da Jibril ya taka da dokinsa. Rasul anan gurin yana nufin manzo Jibril, tunda Jibril shi ma ai manzo ne cikin mala'iku, kamar yadda muke da manzanni cikin mutane, Jibril kuma cikin mala'iku shine manzo, saboda shine Allah madaukakin sarki ke aikowa da sako. Duka manzannin Allah subhanahu wata'ala da aka saukar musu da sako daga gurin Ubangiji na umurni da hani, Jibril ne yazo da shi. Shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala'ika Jibril ya same shi a kogon Hira yace masa ikra, annabi yace ma ana biqari, ya matsa annabi aka yi haka haso uku, annabi na cewa ma ana biqari, Jibril yana ce masa ikra, yana cewa ma ana biqari, yi karatu, annabi yace ni ban iya karatu ba, ya matsa annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi sai ya wahala ya jikkata sai ya sake shi, sai ya sake ce masa ikra, yi karatu, mala'ika Jibril ya matsa annabin, annabi ya ce ma ana biqari, ni ba mai karatu bane, har aka saukar masa da ayoyin farkon suratul Alaq wanda a bayan mun yi ta bayanin wannan kisa. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dawo gida ya nemi matarsa ta lullube shi ya dan samu nutsuwa, sai matarsa Khadija Allah ya yarda da ita ta dauke shi suka tafi gurin Waraqatu an-Nawfal, ɗaya daga cikin wanda suka san littafin Injila, babban malami ne masa. Da suka je annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwashe labarin abin da ya gani a kogon Hira, ya juye wa Waraqa, Waraqa sai ya ce hadhan namusul ladhi unzila ala Musa, irin halittar nan da ka gani irin ta aka saukar wa Musa, ma'ana ita ce ta zo wa Musa da sako. Kenan mala'ika Jibril da ya samu annabi a kogon Hira shine ya zo wa annabi Musa da sako, kenan shi yake zuwa wa annabawa da sako daga gurin Ubangiji. To shi yasa a nan gurin Musa Samiri yake cewa fa qabattu qabdatan min atharir rasul, sai nayi danka danka guda a gurbin da manzo ya taka akan kasa. Wane ne manzo? Mala'ika Jibril, ma'ana gurbin da mala'ika Jibril ya taka kasa, nan yaje sai ya ɗebi kasar, da ya ɗebi kasar sai zo ya sa ta cikin bakin dan marakin da ya kera ya sassaka, to wannan ta nan ne ya fitini banu Isra'ila, domin da iya sassaka dan marakin ya zo da shi da yawa ba za su bi shi ba. To amma da ya ɗebo gurbin da mala'ika Jibril ya taka kasar ya sa ta a cikin bakin dan maraki, sai dan marakin yana fito da kukan saniya saboda wannan kasar da ya sa cikin bakin dan maraki, ta yi kasar, Allah ya sanya mata wata albarka dube da mala'ika Jibril ya taka, zai iya yiwuwa. To shi kuma sai ya amfani da wannan damar wajen ɗiban kasan da mala'ika Jibril, gurbin da mala'ika Jibril ya taka, ya ɗiba ya zuba a bakin dan marakin, shine dan marakin an dan matsa shi ko an taba shi sai kaje yana kuka irin na sani. To wannan shine abin da ya ja hankalin banu Isra'ila, ya ce fa nabattuha, na watsa wannan kasan a cikin dan marakin, shine wannan kukan da yake fitowa a ƙarshe sai ya ce wa kadhalika sawwalat li nafsi hakan nan dai zuciyata ta kawata min ne wato zuciyarsa ce ta kawata masa ya kera dan maraki ya kwaso gurbin kaf gurbin da jibril ya taka a ban kasa yazo ya sa a cikin dan marakin ya fitar da kuka ya ce wa mutane ga abun bautanku mutane su kifi akan bautarsa zuciyarsa ce ta kawata masa ya haka wannan amsar da ya ba wa annabi Musa ke alayhi salam annabi Musa sai ya ce masa fadhhab je ka fa inna laka fil hayati an taqula la misas uqubar ka ita ce rayuwar da za ka yi kowa zai fita a sha'aninka ba mai kula ka ba mai hulɗa da kai ba mai alaka da kai sannan kuma an taqula la misas kai da kanka duk wanda ya kusance ka zaka ce ba a kusanta ta ba a taba ni nima ba na kusantar wani ba na taba wani wannan horon ka ke kenan zaka je ka rayu kai kai kadai ba wanda zai kusance ka balle ya taba ka kuma kai ma ba zaka kusanci kowa ba balle ka taba kowa wannan ita ce hukumarka inna fa inna laka fil hayati an taqula la misas horon da za a maka a rayuwarka ita ce abin da za ka yi ta faɗa mutane cewa ni ba a taɓa ni duk wanda ya zo kusa da kai za ka ce ni ba a taɓa ni kuma ni ma ba na taɓa shi ne an taƙula la misas wannan horonsa na farko kenan yanzu kenan horon da za a ma shi Musa Samiri a nan duniya kowa zai fita sha'aninsa za a yanke hulɗa da shi za a yanke alaƙa da shi ba mai kusantarsa kuma shi ma ba zai kusanci kowa ba zai yi rayuwa ta kaɗaici shi kaɗansa wannan mata ishe shi hukuma a nan duniya to sai kuma hukumarsa a lahira annabi Musa ya ce wa inna laka maw'idan lan tuqlafa hukumarka kuma tana nan tana jiranka ba za a taɓa kuskurewa ba a wannan hukumar taka da za a maka bayan mutuwar shi ne wa inna laka maw'idan lan tuqlafa ranar gobe kiyama kana da hukuma da aka maka tanadinta wacce Ubangiji ba zai saba wannan hukumar ba sai ya maka saboda yadda ka zo ka sassaka ɗan maraki ka kashi a matsayin abun bauta wannan shi ne horonka a duniya horonka ba mai hulɗa da kai ba mai alaƙa da kai a lahira kuma horon da Ubangiji ya tanadar maka yana nan Ubangiji ba zai kuskure ba ba zai fasa ba sai an maka wannan horo sannan shi kuma ɗan marakin da ka sassaka in ji annabi Musa ya ce wanzur ila ilahika alladhi zalta alayhi akifa dubi zuwa ga abun bautanka wanda kake fi a kansa kana ta bauta masa kana rinjar banu isra'ila su ma su bauta masa annabi Musa ya ce lanuharrikannahu za mu kauna shi sai ya zama toka thumma lanansifannahu fil yammi nasfa sannan za mu je mu sheke shi a kogi ya zama an gama da labarinsa inji annabi Musa alaihi salam to abin da ya faru kenan annabi Musa ya kona dan maraki ya dauki tokar ya je sheke ta a kogi Musa Samiri kuma kowa ya fita a sha'aninsa to kaga yanzu wannan al'amari an gama da shi to shine a wannan ayar da muka karanta ta suratul baqara Allah madaukakin sarki yake ambatawa banu Isra'ila su tuno fa wa idwa adna Musa 40 lailata ku tuno lokacin da muka yi wa annabi Musa alƙawarin kwanaki 40 bayan su yazo zamu bashi sako ya taho muku da shi ku zo ku bautawa Allah da shi tun mattakaftumul ijla sai kuka riki dan maraki a matsayin abun bauta to wannan ita ce kissa anan cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya takaita mana ita to amma da muka karanta ayoyin suratul a'raf da ayoyin suratu taha sun fito mana da yadda abun ya faru tun mattakhattumul ijla sai kuka rikira dan maraki a matsayin allanku a matsayin abun bautanku wa antum zalimun alhali ku kuna masu zalunta kawun shi to yanzu annabi Musa ya kawo karshen wannan al'amari ya zo ya mai da martani wa banu Isra'ila na farko kenan sannan abu na biyu shi ma Haruna bai bashi ba amma Haruna ya ambata masa uzurinsa kuma ya kaddi uzurin Harun sai abu na uku kuma ya dawo kan ummul aba'isun wannan bauta shine Musa Samiri. Ya nemi ya ji numfashin Musa Samiri, Musa Samiri ya gaya masa yanda yayi. Kuma ma kawai zuciyarsa ce ta kawata masa cewar yayi haka din. To shine Annabi Musa ya ce horonka anan duniya kowa zai fita daga cikin al'amarinka. Kowa zai fita daga cikin sha'aninka. Horonka a lahira kuma akwai azabar da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya tanadar maka wacce Ubangiji ba zai kuskure ba. Yace shi kuma wannan dan maraki da ka sassaka yadda zamu yi da shi zamu kona shi tokar sa mu je mu sheke ta a cikin kogi. To yanzu an gama da batun dan maraki me saura sai banu Isra'ila su nemi afuwa gurin Ubangiji. To malaman tafsiri suka ce hanyar da aka bi wajen nuna wa banu Isra'ila yadda za su nemi afuwa gurin Ubangiji, yadda za su tuba, shine sashe ya kashe sashe, sai Allah ya musu afuwa. Allah ya saukan musu da duhu, waɗanda ba su yi bautan ɗan maraƙi ba aka haɗa su da wanda suka yi bautan ɗan maraƙi suka yaƙi juna, sashe ya kashe sashe, to sai Allah ya musu afuwa. Shine abin da Allah ya ambata mana a ayar da ta biyo bayan wannan. Allah madaukakin sarki ya ce
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
To bayan banu Isra'ila sun yi wannan aika-aika na bautan ɗan maraƙi, Allah sai ya musu afuwa. Wannan ni'ima ta nawa kenan? Mala Ahmad, Abu Ahmad, Abu Ahmad, a taba mana shi. Wannan ni'ima ta nawa kenan? Allah ya bani Isra'ila. Na'am, ni'ima ta hudu. Wacce ce kenan? Thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Wannan ita ce ni'ima ta hudu da Allah ya wa bani Isra'ila. Wacce ce ta farko? Na'am, ni'ima ta farko. Wa'id najjaynakum, Allah ya tsiratar da su daga kogi ko ya halakar da Fir'auna. Ni'ima ta biyu, wa'id farakna bikumul bahara, wannan ta farko ce, dai ta biyu ce. Wa'id farakna bikumul bahara, na farko wa'id najjaynakum min ali Fir'auna yasumunakum su'al azab, Allah ya tsiratar da su daga banu Isra'ila daga Fir'auna yana gana musu azaba na yanka ƴaƴansu maza. Ni'ima ta biyu ya tsiratar da su daga kogi. Sai ni'ima ta uku, wa'id wa'adna Musa 40, saukar musu da At-Taura. Ni'ima ta uku saukar musu da At-Taura, ga kuma ni'ima ta uku ita ce yi musu afuwa da Ubangiji. Ai mun ga abubuwan ajere. Wa'id najjaynakum min ali Fir'auna, wannan ita ce ni'ima ta farko. Allah ya tseratar da banu Isra'ila daga yankan da Fir'auna yake musu yankan rago, jinjirajiransu yanda yake yanka su yankan rago, Allah ya tseratar da su daga wannan. Wannan ni'ima ta farko ce. Ni'ima ta biyu, Allah ya tseratar da su, ya tsallakar da su kogi, ya halakar da Fir'auna alhali suna gani. Ni'ima ta uku, zuwan Annabi Musa gurin Allah tare da karɓo littafin At-Taura ya zo musu da shi. Takanas su yi aiki da shi, su yi aiki da shari'arsa. Sai kuma ni'ima ta hudu, Allah ce thumma afauna ankum min ba'di dhalika, sai muka muku afuwa bayan bautan ɗan maraƙi da kuka yi. Me yasa Ubangiji ya musu afuwa? Yace la'allakum tashkurun, dan ku zamanto daga cikin wanda za su gode mu. Allah subhanahu wata'ala yana yin afuwa wa bawa domin bawa ya gode wa Allah subhanahu wata'ala. Kenan in Allah maka afuwa bisa ga wani abu da kai na sabansa, Allah yana buƙatar ka ka masa godiya. Allah yana so ka masa godiya duk lokacin da Allah ya yi afuwa wa bawa. Akwai buƙatar bawa ya yi godiya wa Allah. Shi yasa anan Allah ya ce thumma afauna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun, sai muka yi afuwa gare ku bayan bautar ɗan maraƙi da kuka yi, don ku zamanto masu godiya bisa ga wannan afuwa da na muku. Afuwa, abin da ake nufi da afuwa shine a goge wa bawa zunubinsa. Yanzu idan ka yi saƙo, ai za a rubuta maka zunubi, don in Allah ya maka afuwa za a goge zanubin naka wannan shine abin da ubangiji ya musu cewa da kuma afauna anku sai kuma muka yi afuwa gare ku ma'ana muka goge muku zanubin da kuka yi na bautan dan mariki kenan yanzu zanubin da banu isra'ila suka yi na bautan dan mariki Allah ya goge musu shi wannan ai ni'ima ce kai zanubi Allah ya goge maka to Allah yana tuna wa banu isra'ila daga cikin jerin ni'imomi da ya musu ya musu afuwa na bautan dan mariki da suka ma'ana ya goge musu zanubin bautan dan mariki me yasa Allah ya musu haka la'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kenan akwai bambanci tsakanin afuwa da gafara mecece ma'anar gafara shine a rufe maka zanubinka a sitirce shi mecece ma'anar afuwa a goge maka zanubinka wanne yafi da gafara da afuwa akuwa yafi tunda shi gafara da zanubin amma an sitirce maka an rufe maka amma shi kuma afuwa fa an goge gaba ɗaya yanzu baka da shi littafin ka na hagu kwata kwata babu zanubin an goge to abinda ubangiji ya musu kenan kun ga wannan yana nuna girman falalar ubangiji da rahamarsa ma al'ummar banu isra'ila to ƴan uwa abu na kusa da ƙarshe da zamu ambata shine Allah subhanahu wa ta'ala idan yayi wa bawa afuwa to bawa ya kimanta wannan afuwar ya jinjina masa ya gode masa shi yasa anan gurin Allah yace ya musu afuwa dan su gode masa galibi haka dabi'ar magabata take duk wanda ya bayyana masa cewa ubangiji ya masa afuwa godiya yake yi wa ubangiji muna da misali a wannan gaba Annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya dawo daga yakin Tabuka Ka'ab dan Malik ai bai fita yaki da yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi yace me ya hana ka fita yaki yace babu uzu Annabi yace je ka Annabi ya hana a masa magana a fita daga sha'anin sa har ma matarsa Annabi yace ya tura ta gida ita ma kar ta yi hulɗa da shi kar ta yi alaka da shi haka sauran mutane guda biyu su uku Annabi yace kar kowa ya shiga sabbar su kuma ko sallama suka yi kar a amsa aka musu horo na tsawon kwanaki har sai da ƙasa ta musu kunci to sai aka saukar da aya Allah ya musu afuwa to da aka zo aka yi bishara wa Ka'ab dan Malik cewa Allah ya masa afuwa da yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa ya rasulullah inna min taubati an ankhali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasuli yace godiyar da zan yi bisa ga afuwar da ubangiji ya mun shine dukiyata yanzu duka na fita daga cikin ta na sadaukar da ita ga Allah da manzansa kenan shi godiyar da zai wa ubangiji sakamakon afuwa da ubangiji ya masa dukiyarsa ya sadaukar da ita fi sabilillah gabaki dayanta wannan yana nuna godiyar da Ka'ab dan Malik yayi akan afuwa da ubangiji ya masa to abinda ake so banu isra'ila su yi anan ke Allah ya ce kuma afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun sai muka yi muku afuwa bayan bautar dan maraki da kuka yi la'allakum tashkurun dan ku zamanto daga cikin waɗanda suke godewa ubangiji subhanahu wata'ala bisa ga afuwa da ya musu to abinda Ka'ab dan Malik yayi shi ma anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaga yayi yawa a ce dukiyarsa duka ya sadaukar da ita fi sabilillah sai annabi ya ce masa amsik alayka ba'da malika fa huwa khairul laka maimakon ka sadaukar da dukiyarka gaba daya a matsayin godiya wa ubangiji bisa ga karban tubanka da yayi to ka rike wani sashe mana yafi alkai in yaso sai ka sadaukar da wani sashe a matsayin godiya to sai Ka'ab dan Malik ya ce inni umsiku sahamil ladhi bi khaybara to sauran dukiya ta duk na bada ita fi sabilillah a matsayin godiya wa Allah amma na rike gona ta da take khaybara kenan yanzu ya raba dukiyarsa kashi rabi ya rike shi ya amfana da ita saboda ya zauna ba shi da komai matsala ce da me zai ciyar da iyalansa da me zai bukatunsa na yau da kullum shi yasa annabi ya ce abin da yafi alkhairi ka rike wani sashi sai ka bada wani sashi to sai ya ce ya rike gonarsa da take khaybara zai amfana da ita sauran dukiyarsa kuma ya sadaukar da ita fi sabilillahi godiya wa Allah bisa ga afuwa da ubangiji ya masa to ɗan uwa yanzu idan kai zunubi a yau ka tuba ga Allah yaya za a yi ka gane cewa Allah ya karɓi tubanka tunda yana daga cikin abubuwa da ya kamata bayi su idan sun tuba ga Allah Allah ya karɓi tubansu sai godiya wa Allah akan karɓar tubansu to yaya bawa zai ya gane cewa idan yayi zunubi ya tuba ga Allah ya zai yi ya gane cewa Allah ya karɓi tubansa na'am tunda in ka gane Allah ya karɓi tubanka anan ne zaka gode wa Allah ko Bani Isra'ila Allah ya ce thumma afawna ankum min ba'di zalika sai ce me la'allakum tashkurun sai muku akuwa bayan bautar dan maraki dan ku zamanto masu godiya to kai yanzu a yau idan kai sako wa Allah ka tuba wa Allah ya za a yi ka gane Allah ya karɓi tubanka ta yadda zaka gode wa Allah daina sabon na'am yadda za ka yi ka gane cewa Allah ya karɓi tubanka idan ka ga ɗabi'unka sun canji sun ƙara zama nagartattun ɗabi'u ka ƙara yin abubuwan da za su yarda da Allah to wannan alama ce da take nuna Allah ya karɓi tubanka mun gane to anan sai kai ta godiya wa Allah abu na ƙarshe lokaci ba zai ba mu damar kawo shi ba darussa da za mu ɗauka ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta daga wa'id wa adna musa 40 lailatan thumma takhattumul ajra min ba'di wa antum zalimun zuwa thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun waɗannan ayoyi guda biyu akwai darussa masu tarin yawa da ya kamata mu ɗauka ƙarƙashin su amma kuma lokaci ba zai ba mu dama mu duba darussan ba za mu jinkirta duba darussan waɗannan ayoyi guda biyu har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisin mu na gobe abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna da ɗan sauran lokaci da za mu saurari bayani daga kwamitin marayu da kuma ciyar da ƴan uwa da suke gidan kaso za mu saurare su na ɗan mintuna bismillah
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يندى أكساني وقرن دو النوع أسوس يكي دين دي أبو بوا سنة تبيع يندى كماتا كما نجيا بيان أنتاش أكاراتوان باون الله ya kawo tira manzon Nuhu guda biyar da ya duka na maza guda biyar yace a bawo marayu kuma an isarwa kwamiti Allah ya saka masa da alkhairi sannan abin da ya shigo a susu akwai Ibrahim Shehu ya turo naira 500 akwai Abubakar Abba ya turo naira 1000 akwai Shehu Awwal Shehu Usman ya turo naira 1000 akwai Ahmad Abdullahi ya turo naira 1000 akwai Salisu Muhammad ya turo 500 akwai Sa'adatu Aliyu ta turo naira 1000 akwai Abdullahi Abdul ya turo naira 1500 akwai Sadiya Muhammad ta turo naira 500 akwai Abubakar Ibrahim ya turo naira 500 akwai Musa Awwal ya turo naira 500 akwai Zainab Muhammad ita kuma nasiha da mallam yayi cewa mutum goma na ƙarshe yau kwanaki goma na ƙarshe ya ribace su sai ta turo naira 2000 tace ta bayar na kwana goma naira 200 kullum saboda ta dace da wannan abin da mallam ya faɗa sannan ta bada naira 1000 tace ita ma na kwana 10 yatta bata da lafiya da batan mallam zai sata a addu'a sannan akwai wani bawan Allah shi ma da ya ga wannan sakon nata lokacin da ya iso shi ma ya bada naira 1000 yace shi ma a sa a wannan asusu din sannan akwai wani bawan Allah shi ma anan cikin masallaci bayan mun tashi ya bada naira 1000 shi ma yace a sa asusu ba sai an faɗi sunansa ba sannan akwai wasu mata saboda magana da aka yi jiya wasu mata sun ba da kayayyaki su ma sun kawo kayayyakin mata wannan ta kawo da 1000 wannan ta kawo kaya da 500 shi ma an ba wa kwamiti sannan cikin masallaci maza an samu naira 5,670 a zagawan da aka yi shekarun jiya kenan. In ka hada an samu naira 13,870, Allah ya saka da alkhairi. Sannan kwamati abubuwan da suke gabansu dai akwai abincin sallah da za a yi wa su wanda suke tsararru na gidan yari, sannan a kuɗin da kuke bayarwa an ba wa masu yin abincin 70,000, za a masu waina shinkafa ne a sallah insha Allah, saboda su ma su tashi da farin ciki na cin abincin sallah. Da fatan Allah ya saka da alkhairi. Sai a kawo namba da ake faɗa na wannan asusu ɗin da ake ci gaba da taimako ɗin nan, shi ne zan faɗi nambar akawun ɗin kamar haka: 21 79 55 99 41. Suleiman Attahir, Zenith Bank. Zan faɗi asusun da ake tura wannan taimako ɗin, shi ne lambar asusun 2 1 7 5 5 9 4 1. Suleiman Attahir, Zenith Bank. Zan faɗi na ƙarshe, lambar asusun shi ne 2 1 7 5 5 9 4 1. Suleiman Attahir, Zenith Bank. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan uwa, Allah ya karbi kokari da juhudi da ake tai, Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyuka, Allah ya nauya mizani da shi, ya sanya mu cikin waɗanda ya gafartawa a wannan wata mai alfarma, ya sanya mu cikin wanda ya yanta a wannan wata mai alfarma. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.